sanar murin Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirin mu na kasuwa akai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
akai miki dole
kasuwa a kasashen ya take kasuwa a kasar mu
kasuwa akai miki dole ya ta America ga mu shirin bici ko mana dai kasuwa akai miki dole
to yanzu haka masu sauraro kamar yadda aka sani kasuwan Gurure na ɗaya daga cikin manyan kasuwanni a arewa maso gabashin Najeriya kuma yanzu haka ina cikin kasuwar fannin inda dabbobi suke shanu kasuwar shanu akwai kuma na hatsi ko kuma ka zo nan kasuwa zaka gani idanuwanka yanzu haka ina layin in hatsi inda naga ko ta wani gefe haka ta da akwai hatsi ne akwai shinkafa akwai dawa masara babu abin da babu amma da yake waka bakin mai fitan fidari to Allah ya barka mu da rana
amin alaikum salam
to ya sunan shugaba
na Alhaji Dauda Isa.
To Alhaji Dauda Isa kane shugaban fanni ɗin hatsi na wannan kasuwa. Ya kasuwa take yanzu?
To alhamdulillah. Kasuwa yanzu an so mu samu ciniki a kasuwa.
Kan me ne ake kawo a wannan
kasuwa? Ba muna kawo masara, ana kawo shinkafa, muna kawo wake, gyada, dawa. To kamar dawa mu muke da shi a nan. Shinkafa annan ake da shi a nan ƙauyukan mu. Amma kamar masara muna zuwa Hong Gombe mu dauko masara mu kawo nan buhu 3,000, 4,000, 5,000 zai shiga kasuwar nan a takace muna tada mota wani sa'i mota 10 a kasuwar nan ba karamin kasuwa bane yanzu ka ga dawa daga nan ana zuwa a saya a tafi da shi shinkafi ana tafi da shi abun nan Kano ana tafi da shi abun nan Ibadan to ana kai dawa daga nan
ko sun ce kasuwar nan ta dade kamar shekaru ne ko sun mutum nan kasuwa
wai kasuwar nan ya dade Allah rene kasuwar nan ta wuce shekara 55 yanzu
wani ke ce mai akan ce Gurure zangon baki ko zangon menene menene
eh haka din dai ana fara haka amma wannan nan masu fashin baki suna fara saboda su bata mu ne mu ba baki bane a Gurure eh ana ce Gurure zangon baki wannan jancin su ne
o zangon baki ne
masu fara
idan muka duba kanci a nasarar da aka samu kamar yadda ka fara baya kasuwar take haka ba yanzu ko ga samu ci gaba kamar wasu matsaloli ko kuma taimako kuke bukata ga gwamnati domin a habaka da ma ƴan kasuwa ma zaman kansu
taimako da yawa muke da shi muna neman taimako sosai a hannun gwamnati nan ba daya ba mu da hanya kaga nan mota in yi lodi kamar da kaga kafin ta fita akwai wahala ba hanya idan aka taimake mu da hanyar nan babban taimako ne aka yi mana hanyar nan ta bi nan muna da manyan ƴan kasuwa da za su tafi wani wuri da nisa su kawo kaya duk inda kaya yake za su je su kawo mana kaya sun tafi neman kalwa za su kawo kalwa kasuwan ta ga wani wannan idan suna da jari za su kawo kayan da zai wata cikin kasan guro tana bukata abubuwa da yawa nan ba daya guro yana bukatan hanya guro ne gaba daya bai da layi ko daya ba hanya layukan mu duka babu wannan gwamnati ya zo ba kasa tiri daya babu shi babban bukata makaranta muna da yaran makaranta ya fi 2000 da wani abu amma dakunan aji guda 3 ne kaga wannan babban damuwa ne jamalin yako ya gina mana wannan makaranta ya kewaye amma magana gina ajujuwa babu ba mu da babban asibiti muna da inda za ku ke sha magani Allah ya taimake akwai kamfanin da ana ce da shi Afkor ana ta yi mana asibiti wanda muke zuwa mu sha magani amma akwai dispensary yana na cikin garin nan dan karamin asibiti ne banda shi babu na gwamnati ya mana mugan
a yanzu haka dai bayan bangaren hatsi na shigo bangaren da ake tsida dabbobi musamman ma da shanu masu san su yanzu haka ina tare da wani Alhaji Alhaji barkan mu da warhaka barkaka
sunana Muhammad Ango ci masulwa da masjid
lalle ke babu sulbe
wannan shi da Gurure tijen Gurure ne wannan
na ga wannan tike na ga shanu kala daban-daban na cikin gida ne ko kuma a'a akwai wanda ake kawo daga waje
eh akwai na cikin gida akwai na waje na waje wanda ake kawo daga Kamaru har tari masu na zuwa nan
suna zuwa wannan
kai wannan babban kasuwa ce ta duniya sai ba za a ce wannan kasuwa
eh me bambanta wannan kasuwan Gurure da sauran kasuwanni
eh akwai abin da bambanta ta saboda kamar Adamawa da muke gani kasuwan Gurure shi ce uwa a kasuwannin Adamawa gaba daya don duk wata sanya da ka sani in aka sai ta in ta zo Gurure to da in ta wuce Gurure zai ta fi kurmi ta zo karshe
kaman shekaru nawa zake tunawa aka dauka ana cin kasuwan Gurure a nan
ai kasuwan Gurure ta dauki shekaru da dama ana cin ta ta dauki shekaru da dama babbar kasuwa ce wadda mu muna alfahari da ita Adamawa don daga guro sai mu bi a Adamawa kam
idan za a kwatanta kaman akan kawo kaman shanu kaman nawa ake kawo a wannan kasuwa a ranar Laraba ran kasuwa
ai kasuwar guro in aka ce maza za a kawo saniya sama da 6,000 zuwa 7,000 a kasuwa daya ko 10 ma ba za a ci musu ba a kasuwar guro ne ana lodawa zuwa kudancin Najeriya ko ta ina har Lagos ana kaiwa
daga nan wannan
kasuwar
kamar yanzu ya kasuwa take a wannan lokaci musamman a wannan lokaci da tattalin arzikin duniya ke cikin wani hali na masu sara na coronavirus
so kasuwa alhamdulillah amma dai kasuwar ta dai sanyi tayi kasa ba kamar yanda dan ta gidan kwanakin bai can ba
ko ne ce tani ya dawo kasanta
to ya batun tattalin arzikin duniya ne da dan abun nan shine ya kawo kariyan kasuwar wanda duk ya shafi kowane harka na kasuwanci
a sai wannan matsalar arziki a kuma ya shafi
kowa
kamar idan a da yanzu ga naga wata maraka ce nan kusa da ni wannan bokolo ne ko wanne
bokolo ne
eh bokolo ne kamar yanzu wannan kamar wannan takan kai nawa
eh in kasu kwanakin da suka ce muna tsammanin 130 zuwa sama
100 ko 100
130 zuwa sama eh amma
yanzu kuma fa
a yanzu daga a dawo irin 20 zuwa da 10 don kasan ta kasa sosai yanzu
kaman kasuwar wannan zaka tada akwai nasara ko kuma matsaloli kaman wadannan matsaloli kuke fuskanta musamman
matsalolin da mun fi fuskanta a wannan kasuwa kasuwa ce wadda yake to a cikin kasuwa ta zama kasuwar duniya wadda kowanne rana za a ci kasuwar nan amma rashin gyara don yanzu inda muna tayi inda muke tsaye da ni da kai ina ba mu samu zo ba don tabo da ruwa wannan kasuwar mun yi iya gargadin mu ba yanda ba mu ja hankalin duniya ba a radio mun yi magana a ina mun yi magana kai har ba wanda ba mu magana shi akan kasuwar gurorin nan ba dalilin muna son a gyara ta zama kasuwa wadda ba za a samu matsala cikin ta ba inda muna tayi nan inda kake nan tabo ne sai tabo cikin ruwa muke nan
kaman lokaci akwai wasu da dama sai kukan kanta idan suka ebe dabbobi watakila za su tafi waje da sunsu akwai matsaloli kuke fuskanta
ya akwai matsaloli
kaman na me
kaman na hukumomi akan hanya in ka dubi irin hanyar Taraba ta mutu gaba daya ba a bi da shanu sai dai a zaga ta Gombe har Kano a koma ta Kurmi dalilin matsalolin irin yawan karban kudade da ke na wannan sai ka dauki mota daga nan zuwa Okka ko zuwa Akwa Ibom sai ka kashi 270,000 a shanu nawa zaka je ka sai da shanu nawa zaka samu shi yasa hanyar ta mutu yanzu hanyar ta raba ta mutu ba shanu ba a bi da shanu sai dai a zagaye haka
to kamar sai dai ne kusa yi muna jin rayuwar wasu da suka zo cin kasuwa tun da farko ya suna sunana Abubakar dan Hajiya Gurore
a kasuwar nan kasuwa ne mai dimbin albarka a nan garin Gurore wannan gaskiya mu kamar mun gan kasuwar shanu haka da tumaki gaskiya ba karamin alfairi ne ake samu a kasuwar nan don ta bangaren shanun nan gaskiya zaka fito baka da ko sisi a gida amma idan ka zo kasuwar nan insha Allah ba za ka rasa abin da za ka samu a bangaren mara yake mu ko ina muna buga ta gefen tumaki ma duka dai kasuwa ne mai dimbin albarka wanda yake hada yan kasuwa duka da ko ina adama nan yan kasuwa suna halarta kasuwar nan da gurore
kaman a rana kaman dabbobi da wanda kake tunani ana fidda na ga kote na ga dabbobi ga shanu ga kuma tumaki da wasu da
sauransu ya dimbin dabbobi ake fidda a kasuwar nan dun akalla za a samu kamar shanu 700,000 zuwa 8,000 haka tumaki ma akalla za a samu tsakanin akuya da tunkiya za a kalla za a samu kamar 5,000 haka zuwa 6,000 a kasuwar na Gurore in ka zo a kasuwar Gurore ko a wannan lokaci za ka samu kayan amfani da nafi haka kamar doya dankali rake ma daga Zaria kasuwa ne mai dimbin albarka wanda ya tara yan kasuwa na ko'ina kuma ana ta arziki ko me ka zo a Gurore insha Allah za ka same su ko da a Lagos yake ana kawo shi a Gurore ana saiwa a wannan
kamar kai kina na gani nan ana fitar da su zuwa wasu wurare
musamman kudancin kasar nan shanaye ma yanzu sakamakon tashin hankalin da ake yi a gefen zamfara nan in ka zo cikin nan na Bokala nan za ka samu dimbin yan kasuwa musamman daga jihar Zamfara Sokoto Katsina duka suna shigo yanzu suna loda shanu suna can da su a can arewa maso yamma
kana magana da Sa'idu Gambo
to Sa'idu Gambo na ganka a wannan kasuwar me kuke ku kuma a wannan kasuwar
to wannan kasuwar mu yan baranda ne kuma matsayin mu na barandan nan ba mu da komi mun dogara ga Allah mun dogara ga irin su
kuma nufi da barandan nan ne
baranda shine wanda zaka zo baka da konera ka kamo saniya ka zo ka fara ciniki kana da ubangida in Allah ya yi in an sayar shi ma ya dan dauki 1,000 ko 500 ko dan 2000 ya baka kaje kace fa nan gidanka da shi
wato kaman shi a wannan kasuwa da kungiya ne na yan baranda ko da yawa ne ko kuma a kowa in ya shigo zai zama dan baranda
eh muna da kungiya ba wai ba mu da ita ba muna da kungiya mu yan baranda in ka zauna a gari ana kallon ka kai dan iska kai dan wiwi ne to kara ka dinga shigowa cikin jama'a haka kana samun 5 yafi zaman da zaka je kai
wani albarka zaka ce wannan kasuwan guro dake da ita
to gaskiya kasuwan guro da alhamdulillah tana da albarka dan albarkan ta shine zaka zo ka samu asaniya daya mu yan baranda mun kai mu 10 ko mu 15 amma yake ga Allah ya mata albarka kowa ya samu 500 ko 1000 tafi da shi gida
sai ya ji kuma gina shi kawo da nan shanu ne
eh to shanun nan akwai gurare daban-daban akwai wanda suke tasowa daga ganye ma balwa har tungo suna kawo shanu ana sai kuma muna da shanun waje kaman Kamaru, Chad, Central Africa duka ana kawo kasuwan gurora ana kuma gaskiya muna ga albarka gaskiya mu muna roƙon gwamnati ta dube mu da idan rahama kasuwan nan muna so a zo a dubi cikin kasuwan nan a gwada ta ai mana ciko akwai inda ruwa yake damun mu yanzu misali kaga wannan layi har karshe yau inda muna an ta fadi baka sai ka daura saniya ba ruwa har iya guyuwanka na daya kenan na biyu ruwan ba ya da hanyar da zai fita na uku ran da aka ce ma kogin nan yayin ambaliya gaba daya kasuwan ma haidai mu kaura ko ba haka bane ya kamata gwamnati ta dube mu da idan rahama ta zo ta taimaka ta kawo su greda su bulldozer su excavator su tifofi a kawo duwatsu da jar kasa ai mana ciko ai mana ramanin komi da komi kasuwan a daga shi sama kuma kasuwan nan muna fata in an zo yin wannan aiki din a dada buda shi ya dada buduwa dan kasuwan ta ne mana kada saboda jama'an da suke zuwa akwai mutanen Lagos akwai mutanen Ibadan akwai mutanen Onitsha kai dai gurare daban-daban suna zuwa akwai mutanen Kano har Sokoto suna zuwa sayan shanu zuwa suke bi
suna zuwa tana albarka
a ta zuwa tana da albarka sosai ma kuma saboda suna zuwa nan su sayi dabbobi su ma su kai wasu gurare ko ba haka bane
to kamar matsaloli kuma na su jami'an tsaro da sama hukunta akwai takura akwai
kusa eh to gaskiya tsakani ga Allah jami'an tsaro suna kokari saboda in suka ga fitina kadan ba za su bari ba saboda a guri ne na dubun jama'a za ka mutumin ya taso daga Lagos miliyan shi 2 miliyan sa 3 kaga ba zai so fitina ba yau in ya ga fitina gobe ba zai dawo ba jami'an tsaro suna kokari kaman kungiyan fulako da yan banga police sojoji ma kana ganin su a cikin kasuwan nan akwai civilian akwai masu fararen kaya akwai kuma masu saki dukansu suna nan suna CID duk inda suka ga fitina za su hana wannan fitina in abu ya gagare su maza-maza za su kawo manyan yan kasuwan a kashe wannan fitina saboda ba ma so wannan guri a ce yau an kashe wannan kasuwa saboda kusa-kusan nan ba mu da kasuwan da ya wuce wannan gaskiya
Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
shirin bi o e Hausa kasuwa akai ni kilo ne kasuwa kasuwa a kasar shi ya take kasuwa a kasar mu
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
Assalamu alaikum sunana Reverend Buba Aliyu chairman na Fulani Christian Association in Nigeria kuma chairman na Fulbe Outreach International ina kawo gaisuwa wannan abin da annoban da yana tasowa daga kasashen duniya to bisa ga namu duban na littattafe littafin Bible yayi magana shikin maimaitawar shari'a sura ta 28 daga aya ta 15 yana magana ne cewa lokacin da mutanen Bani Isra'ila suka kaushe ma Allah suka kaushe ga nufinsa da ayyukansa dole bala'ai kamar haka su same su misali ga abubuwan da aka gabatar musamman a aya ta 50 da tara yace in har mun kaushe ga Ubangiji, Ubangiji zai kawo su tutuka iri daban-daban da ba su da magani su addabe mu iri waɗanda suka samu masarawa. Me yasa wannan su tutukan suka samu masarawa? Domin suna ganin cewa kamar ikon da ke wurin su kamar sun fi Allah iko. Ta dan haka Allah ya nuna musu cewa ya fi su iko, shi yasa ya kawo musu wannan bala'i. Me zamu yi da wannan abin da yake addabar mu a duniyar a yau? Abu na farko shine sai dai mun koma ga Allah. Mu koma ga Allah shine mu kawo fukatan mu gaban Ubangiji domin mu tuba. Gashi kabila na ta sama kabila, dengi na ta sama dengi, ya suna ta sama ya, kasa yana ta sama kasa, mutane kowane rana jini ake zubaswa da ba adadin su ba dalili. Wannan yana nufi mu tuba mu koma ga Allah, shi da yayi mu, da ya aje mu, da ya arzuta mu, da ya ba mu basira, da ya ba mu ganewa, mu dogara gare shi, mu yi ma kanmu adalci, kamin mu yi ma waɗanda suke baya mu adalci. Waɗanda suke baya mu kamar haka, ko a addinin shi, ko a sarauta, ko a irin sarauta na shugaban kasa, sarauta na gwamnoni, sarauta na jihohi, sarauta na local government, sarauta irin na gargajiya, sarauta a kowane hali. Mu tuna cewa akwai wani sarkin sarkin sarakuna, shine Allah wanda yana sama da mu, yana gani abin da muna yi. In mun koma gare shi, shi zai warkar da mu. Shi yasa a cikin littafin tarihi ta biyu suransa ta 14 aya ta 7 yake magana da cewa in mun koma ga Allah shi zai warkar da mu, in mun yi addu'a gare shi, shi zai sartake mu ya warkar da kasan mu. Abinda muke nema anan shine, abinda ya kamata mu yi shine mu koma ga Ubangiji, mu yi addu'a gare shi, shi zai warkar da mu, shi zai sartake mu, domin shi kadai ne sarkin sarakuna, shine kuma mai adalci. Dan haka ina kira ga Kristocin duniya da masu addinin duniya da waɗanda suna kira sunan Ubangiji, mu yi addu'a gare shi, mu koma gare shi, shi da yayi mu, da shi da ya bar wannan ciwo ya fito a duniya, zai iya ya warkar da mu domin sunansa ya samu ɗaukaka.
Madalla masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan mu da saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki, shiri da ke kawo muku batutuwa da suka danganci kiwon lafiya. Kamar kullun Aisha Sula ce ke gabatar da shirin.
Amin amin.
Makonni biyu da suka gabata mun kawo muku bayanai akan cutar nan ta coronavirus wanda aka yi wa lakabi da COVID-19. To a yau ma, saboda tambayoyi da suka shigo mana da dama da suka danganci cutar na coronavirus, muka ga ya dace mu gayyato Dr. Muhammad Ladan domin amsa mana. Ku biyo mu dan ku ji yadda hirarta mu ta kaya.
To kamar yadda muke cikin wannan fargaba na wannan cuta ta coronavirus, muna ta ganin yadda abubuwa ke ta tafiya, yadda cutar take dada yaduwa, yadda take ta bazuwa, ana kuma ta daukan matakai, kasashe na ta daukan matakai daban-daban. kamar yau din nan ma a cikin jawabin da shugaban kasar Amurka yayi ya dada nunawa cewa za a rufe ma iyakar kasar nan ta da Canada. To wannan ma wani mataki ne na hana yaduwar cutar. To kana ganin cewa wannan mataki da ake dauka na hana mutane fita an rufe ma'aikatu, an rufe gidajen, an takaita fita, an takaita tafiye-tafiye da dai makamantansu. Har ma naji ana cewa duk masu appointment ma wanda suke da abin appointment na ganin likita za su iya takaitawa saboda su mai da shi kamar a waya. To kana gani wannan matakin yayi kenan?
Ba a yi haka ba. In ta yi su mai aguwa da yawa, to su ba masu aikin asibiti ko masu aikin lafiya na kasar nan ba za su iya taimakon ko da suke da rashin lafiyar ba. Kamar yanzu wanda su suka so ba in rashin lafiya ya tsanani, wannan wura da ke sa mutane su yi numfashi, da wuraren da ake sa mutane irin masu ciwo da tsanani din nan, to in mutane sun yi yawa ma'aikatan lafiyar za su yi ma taimakon su tsoron da suke yi kenan. Yasa ba su mutane su fita da yawa kada mutane da yawa su kama da ciwon gabaki daya tsoron su kenan.
To yaya batun abinci fa? Dan wasu guraren sai ka ga sun zauna a gida ne ba sa fita ma su tafi su je su nemi abinci, saboda haka abinci na restaurant na gidan sai da abinci suke sawa a kawo musu a gidajensu. To ba ka gani ta wannan hanyar ma za a iya yaɗa ƙwayar cutar?
To yadda ana iya yaɗa shi ta wannan, amma wannan ba zai yaɗu da yawa haka ba. Abin da ake su ma masu kawo maka abincin za su zo in sun zo kofar da gidanka ko kofar zaurinka ba za su abar maka abincin a bakin kofar ne su yi nisa da wurin sai maka abincin a bakin kofar ka sai ka fito ka ɗauki abincin ba za su ganka huska da huska ba haka abin ba su yi kenan.
To likita akwai tambayoyin masu sauraronmu da yawa da suka aiko. Akwai Alhaji Mele Umara yana so ne wai a fahimtar da shi akan sababbin wannan cuta ma ta corona, yaya ƙarfinta kuma idan ya shiga jikin mutum shin yana ɗaukar lokaci ne kafin mutum ya warke? Tambayar ta su kenan.
To shi wannan corona din yanzu sabon cuta ne. To shi wannan cuta in kwaya cuta ya shiga jikin mutum ya ɗan ya ɗauki kwana 10-14 kafin ga alamar cutar.
Akwai Shehu Adamu kuma shi ya ce wai me yasa cutar wai ta gagari kundila kamar tana yana ganin kasashen da suka ci gaba ta nan cuta ta billo, to amma wai har yanzu an kasa magance ta.
To aikin sun wannan abin da ana kira novel virus abin da turanci ana kira, to cutar da bamu gane kansa ba wannan sabon cuta ne. Kin san irin cutar ne kamar da kin san kamar shekaru baya can akwai kamar irin su SARS da MERS. To su waɗannan su ba corona ne amma wannan ya bambanta da gare su. To wannan ƙwayar cutar bamu gane yadda take aiki ko yadda take an su maka illar da take ma ɗan adam, amma har yanzu dai ba mu da magani. Yanzu ma ake neman kasa allurar rigakafin za ka so ma binciken wannan, saboda ka ba a gane kan taushe yasa yake cin illar mutane kwarai da gaske.
To akwai Sani Gule shi kuma daga Malam Madori a jihar Jigawa.
To
ya ce wai menene wai gaskiyar cewa wai idan mutum ya kamu da wannan cuta wai akwai macen gizo-gizo wai wato wai idan aka yi amfani da shi wai shi kenan sai mutum ya warke?
A wannan hajiya wannan canfi ne da wannan ba su ilimin kimiyya ba su kano wannan ba, amma wannan canfi ne na muna gida hajiya.
To
canfi ne wannan bai wani maganin komai hajiya kuma dai na Allah ne, amma yawanci kin san yadda Allah ke abinsa wani lokaci cikin mutum kan kawarkar da kansa. Amma gizo-gizo bai taimaka ba da hajiya. Abin da za ka alƙari shi ne ka yi nisa da mutane da yawa da ke zama suna da shi, ko kuma kadan ka shiga mutane da yawa kamar yadda ake a nan ƙasa yadda ake kenan ake kare mutane nan. Kamar ni ma yanzu man shiga mutane da yawa ko lokaci na nisa-nisa da mutane.
To nesa-nesa da mutane dai shi ne babban mataki kenan, domin na gaba Murtala Ibrahim dama zangon Daura ya ce wai a gaya masa wai sabbin matakan tsafta don kare kai daga kamuwa da wannan cuta. So sabon akwai sababbin
abinda zan ce kin san kaman nan kasashe akwai abinda mandaman ta faɗa wa wannan malamin wanke hannu yana da mafinci kware da gaske ka wanke hannunka sosai wajen san da muke alola zaka wanke hannunka ka wanke tsakanin yatsunka da koi na ka goge shi sosai ka jika hannunka sannan sai ka sa sabulu ka wanke shi sosai to in ka wanke shi sosai wannan yana kashe kwayoyin cuta kuma an dai akwai wani wuri da kake tsammani wanda ke da shi a share wurin da kuma akwai wasu irin abubuwan fesa da suke kashe kwayoyin cuta an kana irin su kai amfani da su ka share duraren da mutane ke taruwa ko lokaci to ana wannan za a rage haduwar su sosai kuma za ka harkanka amin amin
daga cikin irin batakai ko kuma irin abubuwan wasa kamar na cartoon da ake ta yadawa a shafukan sada zumunta zaka ga mutum ya je aski da yayi atishawa sai a dauko abin feffesa a feffeshe guri a feffeshe guri
abin da ake to an ga yayi atisha ko a cikin babban rigar ko a rigar ka ko kuma ka sa hannunka kan kirtaka da yayi atisha kawai kowa na abin nan bai kamata ayi haka ba ko kuma inda kana dan taul ko na ka sa ba ka rike bakin ka kai
ne da dai aka saba da matan ana mura to likita tambayoyin namu kenan amma zamu so kuma ka fada wa mutane wani hali ake ciki a yanzu irin yanayin da ake ciki sabila da zaka ga cewa kamfanoni manyan kamfanoni fa sun rurrufe sabila da wannan cutar wasu sun sallami ma'aikatansu na wushin gadi wasu kuma sun sallami ma ma'aikatansu kenan saboda suna ganin kamar wannan koma baya ne ga tattalin arziki haka abin yake ga tattalin arzikin kasa
wannan abin kan yana rage tattalin arzikin kasa kwarai da gaske domin yawai wurin da suke yakin sa kudin kasa ne kamar Italiya wasu lura da suke hana mutane haduwa da yawa kin ga abin da yake musu lobar ya baci ana saboda haka abin da suke so a nan kasar kada kamar yanda ya Italiya to shi yasa suke sa rurrufe kamfanonin san yanzu ma gwamnati na so ta yi mutane akan a kasar nan yadda za ta yi mutane dan kudi da dan kashewa da dan sayan abinci da sauransu to shi yasa manyan kamfanonin nan suke tsoro domin in abin ya tashi sosai to komai na Allah ne zai iya daukan rayuwar mutane da yawa tsoron da suke yakin shi yasa amma wannan dole zai rage abubuwan kasar nan sosai
to likita mun gode kwarai sai mun sake waiwayanka
Allah ya
kare mu da lafiya.
Amin amin kuma Allah ya kiyaye mu da wannan alowar.
Amin. Nagode. To muna fata Allah ya takaita mana kuma ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta coronavirus. Godiya ga Dr. Ladan da kuma dukkan waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman ma Julius Gresham. A madadin su ni ce Aisha Tasile a kasance cikin koshin lafiya.
Amin amin summa amin. Amin amin summa amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa.
Sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
da labarai don kowa da kowa.